هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiyawa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu anhu a wannan yammaci na Alhamis yau ɗaya ga wata ne ko ɗaya ga watan Jumada Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 14 ga watan 12 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna bayani dangane da misalai da mawallafin littafin nan da muke karanta tarihin Sayyidina Umar ya kawo waɗanda suke bayyana yadda Sayyidina Umar Allah yarda da shi ke girmama ahlul baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam dangin gidan annabi mun karanta misalai guda biyu waɗanda suka nuna yadda yake girmama babban annabi sallallahu alaihi wa sallam to misali na ƙarshe da za mu ƙarƙare a kansa shi kuma zai fito mana da yadda Sayyidina Umar ke ganin ƙimar ɗan babban annabi kuma yake girmama shi shine anan yace ومن المحبة التي كان wannan a shafi na 184 yace ومن المحبة التي كان يكنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه كان يدخل في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر رضي الله عنهم وقد كان لهم أبناء في سنه ولم يحظ بهذا التكريم سواه يشهد سكن سوير دا سيدنا عمر يكي بويتا ودنبقن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Abbas kenan Allah yarda da shi da babansa gaba daya annahu kana yadkhulu fi majlis kibari sahaba shi Abdullahi dan Abbas ya kasance yana shiga majalisin manyan sahabbai shigan da yake kuma da izinin Sayyidina Umar shi yake kama haninsa ya shiga da shi cikin majalisin Sayyidina Umar Allah yarda da shi yace annahu kana yadkhulu fi majlis kibari sahabati min mashikati Badr radiyallahu anhum ya kasance yana shiga majalisin manyan sahabbai cikin waɗanda suka halarci yakin Badr sahabban ma wanda suka halarci yakin Badr mun san wanda suka halarci yakin Badr cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da matsayi na musamman a gurin Allah suna da matsayi na musamman gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba su garanti da lafisin su aikata abin da suka ga dama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to kaga kenan waɗanda sayyidina Umar ke shiga da Abdullahi dan Abbas gurin su madaukakan mutane ne gurin Allah madaukaka ne gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda kimar dan babban annabi Abdullahi dan Abbas gurin sayyidina Umar da matsayin sa a gurin sayyidina Umar wannan yasa sayyidina Umar ke kama hannunsa ya shiga da shi gurin waɗannan mutane madaukaka masu daraja masu falala masu kima a addinin musulunci wa kad kana lahum abna'un fi sinnihi alhali su waɗannan dattawa da suka halarci yakin badar waɗanda sayyidina Umar ke kama hannun Abdullahi dan Abbas ya shiga da shi gurin su su ma suna da ƴaƴa waɗanda suke tsare kun shi Abdullahi dan Abbas ne ma'ana suna da ƴaƴa sa'o'in sa to amma shi kadai yake banta da wannan darajar shi kadai yake banta da wannan falalar shi yasa anan yace walam yahdhu bi hadha at-takrimi siwahu ba wanda ya rabautu da wannan karamcin koma bayan shi Abdullahi dan Abbas shi kadai ya samu wannan darajar shi kadai ya samu wannan karamci alhali akwai yara da yawa waɗanda suke sa'o'in sa waɗanda suke matakin sa a shekaru amma ba a kama su a shigo da su majalisin sayyidina Umar sai shi kadai shine sayyidina Umar ke kama hannun sa ya shiga da shi majalisin sa alhali majalisin dattawa ne cikin sahabban annabi madaukaka waɗanda suka halarci yakin badar yace wa fi hadha bayanun li fadilatihi wa makanatihi al-ilmiya lada al-faruq radiyallahu anhum ajma'in cikin wannan akwai falala ne girma da matsayi mai girma da shi Abdullahi dan Abbas yake da shi ta bangaren ilimi a gurin sayyidina Umar yana da falala da kuma kima da daraja da yake da ita sakamakon ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi a gurin sayyidina Umar Allah ya jada su gaba daya yace faqad rawal bukhari bi isnadihi ila ibn abbas radiyallahu anhuma lallai imam al-bukhari ya fitar da hadisi da sanadin sa zuwa abdullahi dan abbas Allah ya jada shi da babansa gaba daya qala abdullahi dan abbas yake cewa Abdullahi dan Abbas yace kana Umar yudkhiluni ma'a ashiyaqi Badrin yace Umar dan Khattab Allah ya dade shi inji Abdullahi dan Abbas yace Umar dan Khattab Allah ya dade shi ya kasance yana shiga da ni gurin dattawan da suka halarci yakin Badar suna da kima guda biyu zuwa uku kima su ta farko dattawa ne mun san dattijo yana da kima a addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da mu wanda baya girmama na gaba da shi to dattawa suna da kima ta musamman a addinin musulunci sannan abu na biyu waɗannan mutane da Umar Allah ya dade shi yake shiga da Ibnu Abbas gurin su suna cikin sabiqunal awwalun mutane na farko da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da su aka yi tagwagwarmayar yada addinin musulunci wahalhalu da aka sha saboda kare addinin musulunci da yada shi da daukaka shi duk da su aka yi ka kenan suna da matsayi na musamman a addinin musulunci sannan kima su ta uku sun halarci yakin badar wanda ko duk ya halarci yakin badar yana da muhimmanci gurin Allah subhanahu wataala amma duk da haka sayyidina Umar yake kama hannun Abdullahi dan Abbas ya shiga da shi gurin waɗannan mutane waɗanda suka shiga musulunci da wuri kuma suka halarci yakin badar akai gwagwarmaya da su wajen yada musulunci din fa qala ba'dhum sai wani sashe daga cikin mutanen da sayyidina Umar ke shiga da Abdullahi dan Abbas gurin su wani sashe sai yace lima tudkhilu hadha alfata ma'ana walana abna'un mithluhu wani sashe daga cikin su sai yake ce sayyidina Umar me yasa kake shiga da wannan matashin gurin mu alhali mu ma muna da ƴaƴa sa'o'in sa, ma'ana tunda muna da ƴaƴa sa'o'in sa ba mu kamo su mun zo da su ba, muna ga gurin bai cancanta da su ba saboda su yara ne su je su zauna tare da ƴan uwan su yara, to aika kaga bai kamata kai ka kama hannun wannan matashi wannan yaro ka shigo da shi gurin mu ba, ai ba sa'an mu bane. Riwayar da Imam Tirmidhi ya fidda ita cikin sunan dinsa, an bayyana sunan wanda yayi wannan magana din shine Abdurrahman dan Auf, Allah yadda da shi. A riwayar Imam Tirmidhi, Abdurrahman dan Auf yace wa Sayyidina Umar, lima tudkhilu hadha al-fata ma'ana, me yasa kake shiga da wannan matashin gurin mu, ka shigo da shi tare da mu, yazo ya zauna tare da mu, walana abna'un mithluhu al-hali, mu ma muna da ƴaƴa tsare kunsa, muna da ƴaƴa sa'o'in sa, ba a kamo su an shigo da su ba, sai shi kadai ake warewa ake kebewa a shigo da shi wannan majalisi, alhali majalisin duka ba yaro duddattawa ne. Wannan magana ta Abdurrahman dan Auf, malamai masu sharhi suka ce ba yayi bane saboda hasada, jin cewa ana shigowa da dan wani shi ba a shigowa da dan sa, a ya faɗi wannan magana ce saboda yana ga hakan kamar bai kamata ba, tunda guri ne da dattawa suke zama, da haka mata ka a shigo da karamin yaro tunda ba sa'o'in sa bane, su ma ai suna da yaran, to amma sun ga majalisin ba na yara bane yasa ba sa zuwa da yaran, to amma me yasa shi wannan za a kama shi ana zuwa da shi. Malaman suka ce wannan shine dalilin da yasa Abdurrahman dan Auf, Allah yadda da shi, yayi wannan maganar, ba wai yayi bane saboda hasada wa Abdullahi dan Abbas, Allah yadda da su gaba ɗaya, saboda Allah ya tsarkake musu zukatunsu a tsarkake suke, babu gilli ciki, babu hasada, babu kyashi. Hasali ma shi Abdurrahman dan Auf yana cikin sahabbai guda goma da aka musu bishara da aljanna, ka kenan Allah ya san waye Abdurrahman dan Auf, manzon Allah ya san waye Abdurrahman dan Auf, da yana da wata cuta ta zuci, to da ba yadda za a yi a tanadan masa da aljanna tun yana raye, kuma a sanar da duk dokacin al'umma musulmi cewa shi dan aljanna ne yana raye, kaga saboda Allah ya riga ya san waye wannan bawa nasa Abdurrahman dan Auf, shi yasa ya alkawarta masa aljanna bainan jama'a cikin dubban mutane, aka zabe shi cikin tare da sauran mutane guda goma, ka kenan wannan yake nuna maganar nan ta Abdurrahman dan Auf, Allah yadda da shi, ba ta da alaka da kyashi ko kuma hasada, kawai a iya tunaninsa da fahimtarsa yana ga hakan bai dace ba, kuma kowa zaka tarar da irin fahimtarsa, zaka tarar fahimtanka ya bambanta da na dan uwanka, kai kana ga abin da kake gani shine daidai, a yayin da shi kuma yake ga wanda kake ganin kuskure ne nasa shine daidai, to dama akan samu irin wannan fahimta na mutane ya zama ya bambanta. To wannan magana ta Abdurrahman dan Auf ko kadan ba ta da alaka da kyashi ko kuma hasada, kawai a iya fahimtarsa yana ga hakan bai dace ba. To wani martani Sayyidina Umar ya mayar masa, faqala, sai Sayyidina Umar ya ce, innahu kad alimtahu, duk da cewa a Bukhari ba haka lafazin ya zo ba, a yadda ya zo a Bukhari, innahu mimman kad alimtu, a nan ya sa innahu mimman kad alimtahu, haka ya sa a nan, to amma lafazin da ya zo cikin Sahihul Bukhari, innahu mimman kad alimtum, shi fa da kuka gani Abdullahi dan Abbas yana cikin irin mutanen da kuka sani, kamar yaya yana cikin irin mutanen da kuka sani. Wannan a riwayar da ta zo cikin Sahihul Bukhari. Sayyidina Umar da ya tashi mai da martanin sai mayarwa tsokacin sahabbai, saboda ya fahimci cewar wannan magana da Abdurrahman dan Auf yake yi ba ra'ayinsa bane shi kadai, sauran waɗanda suke zaune tare da shi su ma suna da irin wannan ra'ayi din, to shi yasa sai yake mayar musu da martani da lafazin jam'i, bai mai da martanin wa Abdurrahman shi kadai da yayi magana ba. Wannan shine lafazin da yazo cikin Sahihul Bukhari, innahu mimman kad alimtum, lallai shi Abdullahi dan Abbas fa mimman yana daga cikin waɗanda fa lallai kuka riga kuka sani wani irin sani suka yi wa Abdullahi dan Abbas kowa ya san Abdullahi dan Abbas cikin sahabban annabi Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta ilimi ilimi na sanin tafsirin alqur'ani mai girma ilimi na sanin fiqhun addinin musulunci me yasa saboda addu'ar da annabi ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din yace ya Allah ka sanar da shi tawilin alqur'ani ma'ana fassaran alqur'ani sannan ka fahimtar da shi addini kuma Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka wayi gari ibnu abbas ana masa laqabi da turjumanul qur'an wanda yake fassara alqur'ani saboda baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa wajen iya fito da ma'anoni da hukunce na ayoyin alqur'ani sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shi yasa malamai na hadisi suke kiran sa bahar kogi ma'ana kogi na ilimi yana cikin mutane guda bakwai da suka fi kowa yawan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Suyuti ya kawo sunayen su bakwai cikin alfiyarsa alfiyatu Suyuti yake cewa wal muktiruna fi riwayati al athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar wa Jabir wal Bahr kal Khudri wa Anas wa zawjatu Rasuli wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu Rasuli su bakwai ya irgo su cikin baitoci guda biyu yace wal muktiruna fi riwayati al athar wadanda kuma suke yawaita rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko yace Abu Huraira yalihi ibn Umar wanda ke biye masa ibn Umar na uku fa yace wa Anas mutun na uku wal Bahr mutun na hudu waye Bahr Abdullahi dan Abba malama hadisi suna kira nan masa laqabi da al Bahr kogi me yasa suke masa laqabi da kogi saboda yawan ilimi yana da ilimin tafsiri yana da ilimin fiqhu yana da ilimin lugha yana da ilimin alqur'ani sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shi yasa ake masa laqabi da al-bahr to anan imam suyuti yace wa Anas wal bahr kal khudri wa Jabir wa zawjatu ar-rasul da Anas dan Malik sai bahr shine Abdullah dan Abbas sai al-khudri Abu Sa'id al-khudri sai kuma Jabir dan Abdullah sai Aisha ita ce zawjatu ar-rasul Abu Hurairata yalihi ibn Umar mun samu biyu wa Anas mun samu uku wal bahr mun samu hudu bahr muka ce shine Abdullah dan Abbas kal khudri al-khudri shine Abu Sa'id al-khudri mun samu nawa diyar wa Jabir mun samu shida wa zawjatu ar-rasul mun samu bakwai mata annabi Aisha kenan to Abdullahi dan Abbas yana cikin waɗanda suka fi kowa haddace hadisan annabi mutane bakwai cikin sahabban annabi sannan kuma yana cikin na gaba-gaba cikin waɗanda suka fi kowa sanin alqur'ani sannan yana cikin na gaba-gaba cikin wanda suka fi kowa sanin fiqhun addinin musulunci to shi yasa anan sayyidina Umar yace innahu mimman qad alimtum lallai shi Abdullahi dan Abbas yana cikin wanda kuka sani a zamanin annabi balle zamani na ni Umar ma'ana yana cikin waɗanda suke na gaba-gaba a sanin ilimi na addinin musulunci kenan shi fa kun riga kun san falalarsa ba boyayyen abu bane a gurinku ba bakon abu bane gurinku mutum ne wanda Allah ba shi ilimi mai ilimi kuma an san yana da kima ta musamman a gurin Allah yana da kima ta musamman da daraja ta musamman a addinin musulunci hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun haka Allah ya fadi cikin alqur'ani shin waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da wanda ba su da ilimi Allah ya ce ba za su taba zama daidai ba innama yatadhakkaru ulul albab waɗanda suke da hangen nesa masu hankali masu zurfin tattunani sune suke ankara da cewar fa ba yadda za a yi a daidaita jahili da mai ilimi saboda haka yana da falala mai girma na ilimi da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma kun riga kun san wannan kenan bai kamata ma ku tanka cewar me yasa nake shigo da shi ba saboda kun san mutun ne da Allah ya hore masa baiwa ta ilimi wanda da yawa ma daga cikin ku basu samu wannan baiwa ba ina ga ƴaƴan ku basu kama kafarsa ba saboda haka ba zai zama bakon abu ba dan na kama hannunsa na shigo da shi majalisi saboda daukakar da yake da ita falalar da yake da ita sakamakon ilimi da Allah madaukakin sarki ya hore masa to amma a nan lafazin da ya kawo innahu mimman qad alimtahu kamar yana maganan ne da Abdurrahman dan Auf tunda a riwayar Tirmidhi ta bayyana cewa Abdurrahman dan Auf ne ya masa wannan martani cewa ya ake yake shigowa da karamin yaro tare da su majalisin su gurin zaman su alhali su ma suna da ƴaƴa waɗanda suke tsarekunsu amma ba a shigowa da su sai shi to shine a lafazin da ya kawo anan sai zama sayyidina Umar na maida martani ne wa Abdurrahman dan Auf innahu mimman qad alimtahu ai shi Abdullahi dan Abbas yana cikin wanda ka riga ka sani to amma lafazin Bukhari martanin ya mayar ne ma duk dokacin waɗanda suke zaune a majalisin dube da cewa Abdurrahman dan Auf yayi magana ne da yawun su kaman ya wakilce su su ma suna da ra'ayi kwatankwacin na Abdurrahman dan Auf to kaga kenan lafazin da yazo cikin Sahihul Bukhari shine zai fi tafiya da yanda abun ya faru to shikenan sai aka watse a majalisi fada'ahum zata yawmin bayan nan wata rana da aka zo majalisi sai gayyace su yace su zo yana da magana sayyidina Umar sai gayyaci zaratan sahabbai dattawa waɗanda suka halarci yakin Badar waɗanda suke ga bai kamata ana shigowa da Abdullahi dan Abbas majalisin da ake zaune tare da su ba saboda kankantan shekarunsa alhali su ma suna da ƴaƴa waɗanda suke tsarekunsa kuma ba a shigowa da su to wata rana sai gayyace su majalisin shine fada'ahum zata yawmin sai gayyace su wata rana wannan majalisin da yake zama tare da su majalisin da yake shigowa da Abdullahi dan Abbas yace wada'ani ma'ahum ni ma sai gayyace ni in zo in zauna tare da su qala wannan maqala din Abdullahi dan Abbas ne maganar sa ce Abdullahi dan Abbas yace wa ma ra'aytuhu da'ani yawma idhin illa li yuriyahum minni yace ni abinda nake gani dai ba komai yasa ya kira ni ba a wannan ranan ya gayyace ni ba face ya nuna musu falalata inji Abdullahi dan Abbas yace ba komai yasa shi ya gayyace ni ba a wannan rana sai dan ya nuna musu falalata faqala wannan faqalan maganar sayyidina Umar ce sai sayyidina Umar yace ma taqulu fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ma taquluna ya tambaye su ya karkatar da akalar tambayar sa gare su su dattawa waɗanda suka halarci yakin Badar waɗanda suka tanka shigowa da ake da Abdullahi dan Abbas majalisin da suke zaune tare da sayyidina Umar sai ya tambaye su yace ma taquluna me za ku ce fi idza jaa nasrullahi wal fath cikin waɗannan ayoyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatama sura har ya kai karshen sura ma'ana karanta suratul nasr suratul nasr ita ce idza jaa nasrullahi wal fath ya karanta wannan sura gaba dayanta sai yake tambayar su me za ku ce dangane da wannan surar me kuka fahimta dangane da wannan surar wani ta'aliki za ku yi wani fashin baki za ku yi dangane da wannan surar ta idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'dhum sai wasu daga cikin su suka ce la nadiri gaskiya ba mu sani ba ma'ana ba mu san abin da surar ta kunsa ba ko ba mu san akan me take magana ba za su iya fassara surar tunda larabawa ne to amma abin da surar ta kunsa ko saƙon da surar take so ta isar wasu daga ce suka ce ba mu sani ba ba mu san saƙon da surar take so ta isar ba sayyidina Umar yana tambayan su me suka fahimta game da wannan surar wani saƙo ne surar take so ta isar to wasu sashe daga cikin su sai suka ce la nadiri gaskiya ba mu sani ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke idan aka tambaye su bisa abin da ba su sani ba ba sa takurawa kansu cewa dole sai sun kwakulo amsar sannan kuma ba sa daukan cewa ban sani ba a matsayin kashi ba kamar mu a yau ba mutun yana ga a yau idan aka tambaye shi kan wata mas'ala bai sani ba yace bai sani ba yana ga kamar matsayin sa yayi kasa darajarsa ta sauka ba haka bane ga sahabban annabi da suka rayu da annabi daliban annabi suka yi karatu da gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya albarkaci ilimin su an tambaye su bisa abin da ba su sani ba sun ka da baki sun ce ba mu sani ba wannan kuma shine ilimi kar ka bada amsa kan abin da baka sani ba abin da baka sani ba aka tambaye ka kace ban sani ba la adili ba abin da zai ragu tattare da kai sai ma darajarka ta daukaka Imam Malik akan zo a masa tambayoyi aru aru amma galibin tambayoyin kashi 60 cikin 100 na tambayoyin zai ce bai sani ba kuma ba abin da ya ragu daga Imam Malik gashi yanki guda ne suke bin mazhabarsa mu duk ai muna bin mazhaban malikiya ne to akwai wani abu da ya ragu daga martabarsa babu kuma duk tambayoyin da aka masa bai sani ba zai ce bai sani ba mutun ya taho daga yankin Yaman da tambayoyi masu tarin yawa takanas ya zo gurin Imam Malik dan Imam Malik ya bada amsoshin tambayoyin yayi fatawa akai galibin tambayoyin Imam Malik yace bai sani ba hankalin mutumin ya tashi yace in taso gari ya gari tun daga Yaman in taho har garin Madina da tambayoyi ya Imam in tambaye ka kuma ka ce baka sani ba yace ban sani ban kaje ka ce musu ban Imam Malik yace bai sani ba in naje me zan ce musu yace in kaje ka ce musu Imam Malik yace bai sani ba to akwai abin da ya ragu daga Malik babu saboda haka ba kashe bane an tambaye ka bisa abin da baka sani ba ka ce baka sani ba to sai wasu daga cikin waɗannan sahabbai dattawa masu daraja masu falala da sayyidina Umar ya tambaye su wasu daga cikin sai suka ce la nadiri gaskiya ba mu sani ba a riwayar da ta zo cikin sahihul bukhari sai wasu daga cikin su suka ce nan bai kawo sauran riwayar ba wasu daga cikin sai suka ce muna ga abin da ayar take nufi umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina wannan lafazin ya zo cikin sahihul bukhari anan ya fadi a cikin littafin mun nan wasu daga cikin su sai suka ce umirna an nahmadallah an umurce mu cikin wannan sura ta idza za'a nasrullahi wal fath an umurce mu mu gode wa Allah wa nastaghfiruhu kuma mu nemi gafara Allah idza nusirna idan an agaza mana an taimake mu wa futiha alaina aka bude mana garuruwa musulunci ya zama ya mamaya suka ce abinda surar take nufi kenan an umurce su su gode wa Allah subhanahu wataala su nemi gafara Allah idan an taimake su an bude musu garuruwa musulunci ya shiga garuruwa wasu daga ce suka bada wannan amsar mutanen farko na kashi na farko suka ce basu sani ba kashi na biyu kuma suka ce an umurce mu mu gode wa Allah mu nemi gafara Allah idan aka agaza mana aka taimake mu aka bude mana garuruwa musulunci ya zama ya mamaya to nan gurin sai ya ce aulam ya qulba abuhum shay'anan kuskure ne a riwayar bukhari ba au bace walam ya qul kenan wannan hamzar za a cire shi saboda yanda yazo cikin sahihul bukhari mutanen sun kasu gida uku ne gida na farko suka ce la nadiri ba mu sani ba ba mu san abin da surar take karantarwa ba gida na biyu suka ce umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina suka ce ana umurtan mu ne cikin surar mu gode wa Allah subhanahu wataala mu nemi gafararsa idan an agaza mana an taimake mu an bude mana garuruwa musulunci ya mamaya sai gida na uku shine nan walam yaqul ba'dhum shay'a kenan sun kasu kashi uku na ƙarshen sai su kuma suka yi shiru basu ce komai ba basu ce ba mu sani ba basu ce ga abin da surar take karantarwa ba ko dukkan su sai suka yi shiru kai kenan sun rabu kashi uku kashin farko suka ce basu sani ba kashi na biyu suka ce abinda muke fahimta surar take magana akai abinda surar ta kunsa sakon da take so ta isar ana umurtan mu ne mu gode wa Allah subhanahu wataala mu nemi gafara Allah madaukakin sarki idan an taimake mu an agaza mana an bude mana garuruwa kashi na uku na ƙarshe su kuma sai suka yi shiru basu ce komai ba fa qala li sai sayyidina Umar ya juyo gare ni inji Abdullahi dan Abbas bayan ya gama jin amsoshin sahabbai da ya tambaye su
فقال لي سيتشيمون سيدنا عمر سيتشيمون يا ابن العباس أكذلك تقول يا كيدن عباس كيما إرم فسر الدسكي كو شرح الدسكي كو تعليك الدسكي كيما إرم سذاك فني يد سك فهنسي ساقوان دا سورة كيد أو كيدشي كيما حكا كفهمتا شيني اتشي أكذلك تقول كيما حكا ذاك فني إرم يند سك فني قلت لا عبد الله بن عباس yace a'a ni ba yanda suka fahimta haka na fahimta a surar ba ina da fahimta sabanin nasu qala fama taqulu sai sayyidina umar yace to kai me zaka fadi game da abin da surar take karantarwa me zaka fadi game da abin da surar ta kunsa qultu abdullahi dan abbas yace sai nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة أنا أقول فتح نبي تافادي أما أنا ننسكين صحيح البخاري إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وأنا نشيني أمسر وأنا إتشي أمسر عبد الله بن عباس الله الددش yace shi yanda suka fahimci surar shi ba haka ya fahimci surar ba to yaya kai ka fahimci surar sayyidina umar ya tambaye shi yace to kai yaya ka fahimci surar yace sai nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu allah ajalin annabi ne allah ke sanar da shi sura abin da ta kunsa sakon da take so ta isar allah na sanar da annabi ajalin sa cewa ajalin sa yazo أعلمه الله له ألا أنا سند شيء أجل إنساني إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر ألا مرؤك تنصر كي تزو تارد بوئينا ألا سبحانه وتعالى ومسلمي دا مسلمتي فتح والفتح ونفتهيني شين يسي فتح مكة كنن إذا أكبو لغر مكة كاقين أمبو لغر مكة ينزع أن تجا غار مرنصر أعدين مسلمتي ميسا saboda Qurayshawa da suke zaune garin Makka a wancan lokaci babu wani balarabe da baya shakkan su duk ana shakkun su to yanzu mutanen da ake shakkun su idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya karbi garin Makka a hannun su ya ci su da yaki yayi galaba akan su to kowa zai taka annabi nesa wannan na nuna cewa annabi yayi nasara akan duk lokacin Larabawa saboda idan wanda kake jin tsoro aka gama da shi to kai ai karamin kwaro ne to shine Ibn Abbas yace abin da yake gani surar ta kunsa Allah madaukakin sarki yana sanar da annabi cewa ajalin sa yazo daga cikin alamomi da za su nuna cewa ajalin annabi yazo shine nasara Allah subhanahu wataala idan tazo budi na Allah yazo na irin budi bude garin Makka idan aka bude garin Makka aka kwace daga hannun mushrikai musulunci ya samu daukaka ya samu izza ya samu buwaya fadhalika alamatu ajalika wannan alama ce da take nuna ajalinka yazo ka kusa komawa ga Allah saboda foundation da ya kamata ka saka ya kafu to tunda ya kafu ka koma ga Allah dalibanka da karantar ka karantar da su sahabbanka sai su ci gaba da gini dama sa foundation din shine mai wahala to tunda yanzu ka riga ka saka ka sa dan ba to su kuma yanzu ginin ba zai wahal da su ba tunda ginin ba zai wahal da su ba to kai ka koma ga Allah ajalinka yazo Ibn Abbas yace shi haka yake fahimta abinda wannan surar ta kunsa to idan ajalinka yazo abinda ya kamata ka kiyaye fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi tare da godewa ubangijinka wastaghfiruhu kuma kai ta neman gafararsa abubuwa guda uku sabbih kai ta tasbihi subhanaka allahumma wannan lafazi na tasbihi lafazi ne mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin magana gurin Allah subhanahu wataala shine subhanaka allahumma duk wani magana da za a yi mafifici ciki a gun Allah shine bawa yace subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah Allah ya tsarkaka daga jingina masa tawaya daga jingina masa na kasu ya tsarkaka a zatinsa ya tsarkaka a sunayensa ya tsarkaka a siffofinsa ya tsarkaka a ayyukansa zatin Allah sunayen Allah, siffofin Allah cike suke da kamala babu na kasu tattare da su. Wannan shine ma'anan subhanaka Allahumma. Tsarki ya tabbata gare ka, ka tsarkaka daga ajingina maka na kasu, ajingina maka tawaya, ajingina maka koma baya, cikin sunayenka, cikin siffofinka, cikin ayyukanka, ayyukanka cikakku ne kammalallu, sunayenka cikakku ne kammalallu, kyawawa, mafi kyau ma, walillahi al-asma'ul husna. Allah yana da suna waɗanda suke mafiya kyau. Saboda haka, kai ta tasbihi kana tsarkake Ubangijinka daga naƙasu, daga tawaya. Wa bihamdir fasabbih bihamdi rabbika, kai ta tasbihi tare da godewa Ubangijinka. Bisa ni'imar da ya maka na sanya ka ka zama manzo, na sanya ka zama annabi, wannan ni'ima ce mai girma. Na sanya ka ka zama shugaban ƴaƴan annabi Adam, wannan ni'ima ce mai girma. To kai ta godewa Ubangijinka. Wastaghfiruhu, kuma kai ta neman gafararsa. Kenan yanzu tunda ajalinka yazo ka kusa koma ga Ubangijinka, ka lazumci tasbihi. Malamai suka ce wannan yake nuna maka idan shekaru sun tura mutum an fi so ya yawaita ambatan Allah, saboda an fi tsammantawa wanda shekarunsa suka tura koma ga Allah. To saboda haka ya ta shiri da tanadin haɗuwa da Ubangiji. Mafi girman shiri kuma da tanadin haɗuwa da Ubangiji, tsarkake Allah, godewa Allah, neman gafara Allah bisa abin da mutum ya aikata a shekarun baya. To shine ake umurni wa annabi cewa in Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara, ya bashi galaba akan kafirai, ya mallaki garuruwansu aka buɗe Makka, ya ci ta da yaƙi, to wannan alama ce da take nuna ajalinsa ya zo. To in ajalinsa ya zo, me ya kamata ya yi? Ya yi ta tasbihi, ya yi ta tahmidi, ya yi ta istighfari. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto duk lokacin da ya zo sallah cikin ruku'u da sujjada yana yin tasbihi, ya yi tahmidi, ya yi istighfari. In ya yi ruku'u sai ya ce subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Wannan lokacin da annabi ya kusa koma ga Allah, sai zama galibin tasbihinsa da yake cikin ruku'u da cikin sujjada shine tsarkake Allah, godewa Allah, neman gafara Allah, kamar yadda aka masa umarni cikin wannan sura ta idza jaa nasrullahi wal fath. Sai ce subhanaka Allahumma rabbana, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Ubangijinmu, wa bihamdika rabbana wa bihamdika, Ubangijinmu kuma godiya gare ka take. Allahumma gfirli, ya Allah ka gafarta mu. Annabi sai ya yawaita wannan cikin ruku'unsa da sujjadarsa, sallar farilla da sallar lafira. Subhanaka Allahumma, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Rabbana wa bihamdika, Ubangijinmu tare da gode maka. Allahumma gfirli, ya Allah ka gafarta mu. Kaga wannan shine idza jaa nasrullahi wal fath, idan nasara Allah maɗaukakin sarki ta zo tare da buɗi, buɗe garin Makka. Fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da gode wa Ubangijinka. Wastaghfirhu, kuma ka nemi gafararsa. Kaga ai shine abin da ayoyin suka kunsa. Fasabbih, kai tasbihi bihamdi rabbika, tare da gode wa Ubangijinka. Wastaghfirhu, kuma kai ta neman gafararsa. Innahu kana tawwaba, lallai shi mai yawan karɓan tuban bayi ne. To Ibn Abbas ya ce shi abin da yake fahimta kenan surar ta kunsa. Innahu kana tawwaba, lallai shi mai yawan karɓan tuban bayi ne. To da Ibn Abbas ya faɗi wannan bayani cewa shi abin da yake ga surar ta kunsa kenan. Qala Umar, sai Sayyidina Umar ya ce ma a'lamu minha illa ma ta'lamu, ni ma babu wani abu da na sani daga surar nan da ya wuce abin da ka sani. A iya abin da ka sani nan, ni ma iya shi na sani game da sura. Wannan yana nuna mana cewar Ibn Abbas ya san saƙon da suratul Nasr ta unsa alhali datta wannan da Sayyidina Umar yake zaune tare da su ba su sani ba. Tunda wasu sun maka da baki sun ce ba su sani ba. Wasu kuma sun faɗi abin da ba shi ne Sayyidina Umar yake gani saƙon surar ya ƙunsa ba. Wasu kuma suka yi shiru ba su ce eba, ba su ce a'a ba. To Ibn Abbas kuma da ya tambaye shi sai kawo dunƙulallen bayani, gamsashen bayani, cikakken bayani da ya fito da saƙon da surar take so ta isar. Shi ne Sayyidina Umar ya ce to kai abin da ka sani nan, ni ma iya shi na sani, banda shi ban san wani abu ba. Kenan Umar ɗan Khattab, Allah ya yarda da shi, ya tabbatar da Ibn Abbas bisa fahimtar da ya yi dangane da abin da wannan sura ta ƙunsa. kenan wannan zai nuna muku dalilin da yasa nake shigowa da shi saboda mai falalarsa saboda ilimin sa shi yasa nake shigowa da shi ba haka banza kawai nake shigowa da shi ba to anan gurin wannan takaitacciyar kissa babban abin da zamu fita da shi karkashin kissa din zamu fahimci yadda Umar dan Khattab Allah ya dade shi ke girmama Abdullahi dan Abbas a matsayin sa na dangin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma baiwa da Allah madaukakin sarki masa na ilimi wanda da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar ba su same ta ba abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa da muka karanta zamu fahimci falalar Abdullahi dan Abbas ta bayyana daga kissa din sai abu na uku da zamu dauka daga takaitacciyar wannan kissa da muka karanta zamu fahimci yadda amsar Abdullahi dan Abbas ta yi tasiri wanda yake kyakkyawan tasiri zamu fahimci tasirin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abdullahi dan Abbas annabi ya masa addu'a Allahumma allimhu at-ta'wil wa Allahumma faqihhu fid-din wa allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi tawilin alqur'ani ma'ana fassarar alqur'ani to kaga a wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci tasirin addu'a annabi kenan Allah ya karbi addu'a annabi ta yadda ibnu abbas Allah yake masa budi ya masa fatahi ya iya fahimtar abinda sura ta kunsa alhali da yawa daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci hakan ba abu na kusa da karshe da zamu dauka daga wannan kissar da muka karanta ya halatta mutun ya bada labari akan kansa tunda ibnu abbas shi ya bada wannan labari kuma labarin ya shafe shi to kenan babu laifi idan mutun ya bada labari akan kansa idan ya zamanto bada labarin ba ya bayar bane a babin alfahari ya bayar ne saboda ya ambaci ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa saboda kar ya koye ilimi to in irin wannan ne ya halatta mutun koda abu ya shafi daukakarsa ne yake bayyanawa kimarsa darajarsa falalarsa matsayinsa babu laifi mutun ya bada labari akai in ya zamanto labarin ba yana bayarwa bane a babin alfahari yana bayarwa ne dan ya ambaci ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa ko kuma dan a dauki izina a amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya masa na baiwa to wannan babu laifi in ji malamai a fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci cewar ya halatta mutun yayi kokarin fito da sakon da qur'ayoyin qur'ani suka kunsa da fahimtarsa idan ya zamanto cikin ma'abota fahimta din kenan ba kowa bane zai katsalandan cewar bari ya yi istinbatin hukunce hukunce daga ayoyi sai waɗanda suka cancanta waɗanda suka cancanta wanda kafarsu ya da su a cikin ilimi to wannan babu laifi idan sun yi kokarin fito da hukunce hukunce daga ayoyin qur'ani amma dan larabcin mutum sama ba zai bashi dama yayi katsalandan wa ayoyin alqur'ani ba sai yayi ta kwaba ya ambaci abubuwan da ba su Allah ke nufi ba kuma wannan sai ya jefa mutum zuwa ga halaka kenan waye yake da iko yake da damar ciro hukunce hukunce daga ayoyin alqur'ani shine wanda ya goge ya da su ya kafu a babin ilimi to wannan babu laifi idan yayi kokarin ciro hukunce hukunce da ayoyin qur'ani suka kunsa da fahimta irin tasa saboda shi wannan ayoyin qur'ani da muka gani wani idan ya zauna a aya ɗaya sai ya fito maka da hukunce hukunce guda 100 kowa da irin budin da Allah ya masa wani zai fito ma da hukunci daya wani kuma sai dai ya fassara ya wuce to amma wani baiwar da Allah ya masa wallahi a aya da yanzu in ka dauki Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya masa wannan baiwar idan kana duba tafsiri da yake yi wa ayoyin Qur'ani sai kai mamaki wasu bayanan in yana kawai ka ce wahayi ake masa idan ya dauki kalma daya cikin al-Qur'ani sai ya fitar ma da hukunce hukunce daga wannan kalmar kusan guda 30 aya ɗaya sai fitan ma da hukunce hukunce guda 50 ka baiwa ce da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa shi yasa sayyidina ali da abu juhaifa ya tambaye shi cewa shin annabi ya muku wata wasiyya ku ahlul baiti kenan iyalan gidan annabi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku wata wasiya ya tambaye sayyidina Ali sai sayyidina Ali yace babu wata wasiya da annabi ya mana sai dai kawai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari gare mu shine wannan littafin Allah alqur'ani kenan sai yace au fahaman yu'tihi Allahu rajulan fil qur'an ko kuma fahimta da Allah ke ba wa mutum cikin alqur'ani wani Allah zai buda masa fahimtarsa a aya daya sai ya cire ma hukunce hukunce guda 10 wani kuma sai kaga ya fidda 20 idan ya zauna ya kalli ayar zai iya fahimtar cewa ayar da tana karantar da kaza tana karantar da kaza tana karantar da kaza wannan buɗi ne Allah yake yi wa wanda ya ga dama to ibnu abbas Allah madaukakin sarki ya masa irin wannan buɗin ina ga da wannan zamu karkare bayani dangane da yanda sayyidina umar Allah yarda da shi ya mu'amalanci ahlul baiti iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsallaka mu tafi babi na gaba shafi na 187 yace al-mabhathu ath-thalith hayatu umara fil mujtama'i wa ihtimamuhu bi nizam al-hisba wannan shine sabon babin da zamu shiga zai mana magana kan rayuwar sayyidina umar cikin al'umma yaya sayyidina umar ya mu'amalanci al'umma a lokacin da yake khalifa wannan gabar wannan babi ta farko kenan gabar babin ta biyu yaya ya mai da hankali da tsarin hisba ai mun san hisba mun san yan hisba mun san ofishin hisba mun san aikin hisba to wannan hisba fa tubba yau ba akwai ta tun zamanin sahabbai akwai ta akwai hisba to yaya sayyidina umar ya ba da muhimmanci wa tsare-tsare na hisba kenan wannan babin yana da bangarori guda biyu bangaransa na farko yaya sayyidina umar ya mu'amalanci al'umma musulmi yaya ya gudanar da rayuwarsa cikin society na musulmi bangaren wannan babi da muka shiga na biyu yaya sayyidina umar ya nuna himmatuwarsa da kulawarsa ga tsari na hisba na farko hayatu umar fil mujtama rayuwar sayyidina umar cikin al'umma na farko yace umaru radiyallahu anhu wa ri'ayatuhu li nisa'il mujtama yanzu za a yi mana magana kan sayyidina umar da yanda ya bada kulawa ta musamman ga mata na al'umma sayyidina umar ya bada kulawa ta musamman ga mata kulawar ta bata tsaya kan matan ba har ƴaƴan su sannan matan ma har dattawa tsofi sayyidina umar ya ba su kulawa na musamman za mu zo mu ga misalai karkashin wannan babi din yana kokarin ba su haƙoƙin su a duk inda za a danne su yana kokarin kwato musu haƙƙin su duk inda za a dankwafar da su sayyidina umar zai fito na fito da wanda zai dankwafar da su din sannan yana maida hankali kan iyalan da aka tura magidantan masu gidajen da aka tura su fagen daga suka bar iyalan su sayyidina umar yana kula da iyalan ma'ana yana daukan nauyin iyalan da waɗanda suke kula da su suka tafi fagen daga sawa'un matan su da ƴaƴan su ko kuma kannan su ko iyayen su matakar an tura su fagen daga ba sa nan to sayyidina umar na daukan nauyin kula da irin waɗannan iyalan to yanzu anan za a kawo mana misalai waɗanda suke masu tarin yawa to wannan gabar ma dai ina ga misalai uku kawai za mu dauka saboda yanda yake kawo misalan suna yawa sai ga mun bata lokaci a guri guda muna so mu cimma wannan tarihi mu samu mu karkare shi mu je ga tarihin sayyidina Uthman saboda mun dade a kansa misali na farko da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke kula da al'amarin mata da kuma ƴaƴansu inda yake ce mana inda ya kawo wani lafazi ittaqillaha wa ahsini ila sabiyiki wannan lafazin sayyidina Umar ne sai lafazin sayyidina Umar din aka maida shi ya zama topic ya zama shine unwanin misalin nan da za a ba mu ittaqillaha ki ji tsoron Allah wa ahsini ila sabiyiki kuma ki kyautata wa jinjirinki wannan magana sayyidina Umar ne to bari mu duba kissa mu ga me ya faru sayyidina Umar yayi wannan lafazi كان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه صلاته وينغص عليه ليله سيدنا عمر يا كسنتي كوكان جنجري ينا دامنسا ينا دامن سيدنا عمر ينا ينكي مسا صلصا yana cakuda masa daransa ya hana shi jin dadi cikin daransa shi sayyidina Umar yafi jin dadin daren da ya kwana yana tsayuwar dare to idan yaro ya yawaita kuka kukan yaron zai zamanto yayi tashwishin sayyidina Umar zai zamanto ya ja hankalin sayyidina Umar sai ya hana shi jin dadin daren nasa daren nasa sai ya kasa jin dadin sa to me ya faru yace qadimat rufqatun min at-tujjari fanazalu al-musalla wasu tawaga na ƴan kasuwa sun zo garin Madina da suka iso garin Madina sai suka sauka a musalla gurin sallah masallacin annabi suka sauka kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yada zango faqtaraha ala Abdurrahman ibn Auf an yadhhaba liyahrisahum min as-saraq sayyidina Umar sai je samu Abdurrahman dan Auf sai bashi shawari yace me ra'ayinka mu je mu gadin wadancan tawaga na ƴan kasuwa da suka zo suka yada zango kusa da masallacin annabi mu je mu gadin su daga sata kar a zo a sace musu dukiyarsu ko wani sashe na dukiyarsu tunda ƴan kasuwa ne suna dauke da dukiya mai tarin yawa tare da su to me kake gani mu je mu gadin su saboda kar wani ya zo ya musu fashi da makami ko ya zo ya musu zambo cikin aminci sai Abdurrahman dan Auf yace eh ka kawo shawari mu je mu gadin su ثم باتا يحرسان ويصليان sai suka kwana suna gadin waɗannan mutane ɗan kasuwa wannan abin da zai ba ku mamaki shugaba ne fa sayyidina Umar ba shugaban local government ba ba na state ba ba na ƙasa ba shugaban musulmi na duniya gashi nan da shi ake gadin ɗan kasuwa da dare saboda me saboda kar a zo ayi musu danniya ko a musu fashi da makami ko kuma a musu zambo cikin aminci a zo a tafi da dukiyarsu da shi ake gadi ba sojojinsa ya tura ba a'a da shi aka fita gadi to sai suka ga ya kamata su ribaci lokacin kan lokacin da ya kare a gadi su yi 2-in-1 shi ne ya ce thumma bata ya harisani wa yusalliyani sai suka kwana suna gadi kuma suna sallah suka ga maimakon su zauna suna jiran wa'annan ƴan kasuwa da dukiyarsu tunda sun gaji bacci za su yi ta yi kar suna bacci a zo a sace musu dukiyarsu su kuma ba bacci suke ba to su ribata da lokacinsu mana sai ta sallar dare su fita da lada mai tarin yawa gurin Allah maɗaukakin sarki to suna cikin sallarsu fasami abuka asabiyin sayyidina Umar sai ya ji kukan jinjiri yana ta zabga kuka yana ta kwarara kuka dan jinjiri shi kuma sallah yake wannan kukan jinjirin sai ya hana sayyidina Umar nutsuwa a sallarsa fatawajjaha nahwahu sai ya tafi inda yake jin wannan kuka na fitowa inda wannan jinjirin yake wa qala li ummihi da ya isa sai ya ce wa mahaifiyarsa ittaqillaha wa ahsini ila sadiqi mun ji inda lafazin tafiq din mu ya fito ya isa ga mahaifiyarsa sai ya ce mata ittaqillaha baiwa Allah ki ji tsoron Allah wa ahsini ila sadiqi ki kyautata wa jinjirinki yana ta kuka kiran rashe shi mana in yunwa yake ji ki ba shi nono ya sha in ma wata bukata yake da ita ki biya masa bukatarsa kar ki dauki alhakin jinjiri kaga wannan ya nuna mana yadda sayyidina Umar ke kula da mata da kuma ƴaƴan matan tunda ko shakka babu idan kaga yaro na kuka ita ma uwa tana jin zafin kukan yanzu kokarin taimaka mata yake yi yace ki ji tsoron Allah ki kyautata wa jinjirinkin nan thumma ada ila makani sai koma gurin sa ya ci gaba da sallarsa fasani abukaahu farada ila ummihi karratan ukhra sai sake jin kukarsa kuma yayawaita bai daddara ba ya sake koma gurin mahaifiyarsa yace ki kula da wannan yaron mana yake baiwa Allah sai koma ya je ci gaba da sallarsa thumma sami abukaahu akhir al-layl can karshen dare kuma sai ji yaro ya sake barkewa da kuka abin sai bata sayyidina Umar rai ya je karo na biya mata magana bayan ya tawo da kadan ya ji yaro ya ci gaba da kuka ya sake koma karo na biyu ya sake mata magana bayan ya tawo da kadan ya ji yaro ya ci gaba da kuka har karshen dare faƙala sai ya zo ya ce wa mahaifiyar, faƙala li ummihi, sai ya zo ya ce ma mahaifiyar wannan jinjiri, wai haki, inni la araki umma su'in mali arab naki la yaqirru mundu al-laila, yace kai tonki ke kan wannan mata, ke wannan akwai uwar banza, ta yaya za a yi ki bar da yana ta ihu yana ta kwarara ihu gabaki ɗayan dare bai samu nutsuwa ba, wannan mata ba mata kirki bace. To na martani wannan mata ta mayar wa sayyidina Umar, ina ga hakaito martanin da ta mayar wa sayyidina Umar, lokaci ba zai ba mu dama mu hakaito shi ba, sai mu dasa aya a nan saboda yanda lokaci ke ɗaga mana hannu, sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.